إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na 28 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1442 wadda ta yi daidai da ranar 10 ga watan 5 shekara ta 2021 ta miladiya zamu yi majalisi na 28 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata na Ramadan da muke a masallacin nan na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da albarka da kariya da sauran garuruwan musulmi kuma da wannan majalisi zamu khatamar majalis din mu da tafsirin Al-Qur'ani na wannan shekara sai kuma in Allah ya ba mu yawan rai zuwa badi insha Allah Allah madaukakin sarki muke roko ya albarkance mu da wannan wayannan majalis da muka yi za mu tashi yau insha Allah aya ta 34 na'am aya ta 34 a cikin tafsirin da muke na suratul naml na'am yau ba za mu amsa tambayoyi ba dan mu samu mu kai inda za mu yi aya insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
Allah ta'ala yace qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha sarauniya sai tace ma manyan fadanta da ta nemi su ba su shawara da su ba ta shawara suka nuna cewar su ashirye suke ai fada ashirye suke ai yaki kuma suna da karfi suna da jarunta da jajircewa akan yaki to sai tace musu innal muluka idha dakhalu qarya su sarakuna idan suka shiga wata alqarya wato ta hanyar karfi da rinjaye akan su afsaduha to sai su kace-kace da ita sai su bata wannan alqaryar waja'alu a'izzata ahliha adilla su sanya manyan ma'abuta wannan alqaryar su zamanto wulakantattu ta hanyar a karkashe su ko a kama su a matsayin fursunonin yaki ko kuma ma a kama su a matsayin wato bayi da sauran dai nau'i na kaskanci da yake al'adar sarakuna ne wa kadhalika yaf'alu to haka nan kuma fa za su aikata a cikin wannan maganar ya nuna cewa ita sarauniya ta karkate zuwa ga ai sulhu kuma ta yi haka ne bisa izina da tarihi ta nuna cewar mai hankali ce ta karanci tarihi ta san sirar sarakuna ta san dabi'ar sarakuna masu mulki idan suka yi amfani da karfin mulkin su suka ci galaba a wata alqarya to za su yi kace-kace da wannan alqarya za su canza ta in ma idan sun shige ta da karfi ko da ba a yaki ba suka tilasta ma yan alqaryar suka mika wuya suka sallama amma sun yi ne ba bisa sulhu ba a'a bisa cewa an yi rinjaye akan su to za su canza tsarin wannan alqaryar gaba daya sarakunanta da shugabanninta da manya-manyan dole ne ba za ta bar su a makamin su ba dan saboda za ta ga kan cewa idan za su ga kan cewa in suka kyale su to mulkin su ba zai samu tabbata ba domin ta ya za a yi ajiye su ne sarakuna yau an zo an kwace mulki daga hannun su su ne manyan fada an kwace mulki daga hannun su sannan su tsaya a wannan matsayin a ce kuma za su mika wuya ga waɗannan wanda suka kwace mulki daga hannun su ba zai yiwu ba saboda haka dole za su canza dole za su canza su kawo wani zubi sababbi su waɗancan da suke manya na da yanzu dole ba a yi da su kuma dole su ga wulakanci to al'adar sarakuna kenan haka sarauniya ta ce musu da ta ce kuma wa kadhalika yaf'alun haka nan suke aikatawa wato shi ma annabi Sulaiman da ya kawo wannan wasiƙa idan muka ce za mu shiga yaƙi tare da shi ne in ba mu nemi sulhu ba to shi ma fa idan ya samu mulki a kanmu haka zai mana to kun ga wannan ya nuna mana wato ɗaya daga cikin hankali abinda hankalin ɗan adam ya nuna masa shi ne ya rinka izina da tarihi da kuma cewar sanin tarihi shi ne yake sa a yi hasashen mai gobe za ta kawo amfanin sanin tarihi kenan kuma har yanzu ɗaya daga cikin manya-manyan fa'idodin karatun tarihi kenan don wanda ya karanta tarihi shi ne zai iya ba da shawarar hangen abin da nan gaba zai zo saboda akwai al'ada Allah maɗaukakin sarki ya dasa tsarin halittarsa a bisa asbabu wato sabubba da cewa in abu kaza ya faru abu kaza zai faru kuma waɗannan sabubban ana saninsu ta hanyar la'akari da tarihi cewa ai gashi sarki kaza ga yanda ya kasance daula kaza ga yanda ta kasance kun ga abinda Ibn Khaldun yayi kenan a cikin littafinsa wanda yake ta muqaddima wanda yayi bayanin tarihin wato al'adu da kafa ci gaba na abinda dan adam ya gina a bayan kasa to izina da la'akari da lura da tarihi abu ne wanda yake muhimmi kuma abinda wannan sarauniya ta yi kenan wato duk da yake ba a daukan shari'a daga wannan kissar amma kamar yanda al-Imam Ibn Ashur yace wannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan kissar ya nuna cewar abubuwa ne waɗanda suke wato an kyautata su abu ne wanda yake kyakkyawa saboda haka za a dauki kyakkyawar sira amma abin da yake na shari'a to Allah ya wadatar da mu ta hanyar shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai za mu sami ishara da hikima a cikin waɗannan kissoshi musamman ta mahangar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana su a cikin Alkur'ani to da ta gaya musu haka wato ta bayyana cewar abinda ita take gani shine ta kaddamar da abinda zai zamanto ayi asasanta ayi musalaha ayi sulhu to sai ta ce wa inni mursilatun ilaihim bihadiyya ni zan aike musu da kyauta fanadhiratun bima yarji'ul mursalun sai in saurara na ga da me ɗan aiken za su dawo da shi wato na labarin halin da suka gani da irin labarurrukan mulkin nasa da abin da suka gani wannan sai ya sanya ni na ɗauki matsayi yaƙi za mu yi ko ku sulhu za mu yi wanne ne ya fi dacewa idan sarki ne wanda yake karɓan kyauta ya nuna kan cewar in za a ba shi haraji ko kuma in za a ba shi abin duniya to wannan ya nuna kan cewar abin na sarauta ne sai a kara idan kuma in akwai alamar cewa wannan ba shi ne a gabansa ba annabi ne wanda risala ce isar da saƙo ne na Allah shi ne a gabansa to ba zai karɓi wannan hadiyar ba to in ku annabi ne ba mu da wata sai dai mu miƙa wuya gare shi kun ga wannan ta yi amfani da wato tunaninta da duba da lura da ta yi to abinda ta ɗauka kenan ta ce za ta aika musu da kyauta to ita kyauta tana daga cikin abin da yake nuna cewar mutum ba rigima yake so ba domin ana yin kyauta domin neman soyayyar wanda kake yi ma kyauta ko kuma domin neman wani abu na kyautata masa to sai mu ci gaba
ولما جاء سليمان قال أتؤتونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ.
الله يقول فلما جاء سليمان يائن دا واتو ان ايكي سكزوما النبي سليمان با افدي فيلم با saboda an fahimce shi daga cewa fanaziratun bima yarji'ul mursalun, zan duba in ga abin da ƴan aike suke za su dawo da shi na labari. To da ƴan aike suka zo ma annabi Sulaiman da wato da wannan hadiyar da kyautar, qala atumiddunani bimal, sai yace kuna so kuna ƙara kuna yi wato kuna ƙari kuna min ƙari ne da dukiya, wato kuna kawo min abin da wai zai ƙara dukiya zai ƙare ni na dukiya. Fama atani Allahu khairun mimma atakum, to abinda Allah ya bani yafi alheri da abinda ku ya baku na duniya. Wato abinda Allah ya bani na addini da annabci da mulki, mulkin kuma ba mulkin mutane ba, mulki da ya hada hadda na aljanu da tsuntsaye da shaidanu, to abinda Allah ya bani yafi fifiko da abinda ku Allah ya baku, tunda ku duniya ce kai kuke da ita. Bal antum bi hadiyatikum tafrahun, bar ku dai kawai kuna alfahari ne da wannan kyauta taku, kuna ganin kyautar zata wato kyautar ita ce zata zamanto ta saye ni na kyale sako da na aika. Wannan annabi Sulaiman ya ki karban hadiya, ba wai dan ba a karbar hadiyar kafiri ba, tunda na farko dai wannan shari'ar shari'a ce kafin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma izina da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a shari'arsa shi yana karban hadiya, a shari'arsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi hadiya daga sarakuna na kafirai, ya karbi hadiya daga muqawqis da ya tura masa da alfadara bulbul da kuma kuyanga mariya alqibtiya wanda ta haifa masa Ibrahim dansa na karshe wanda ya rasu bayan yayi shekara 1 da 'yan watanni bayan hijira kenan a Madina. Saboda haka kun ga karban hadiya daga wajen kafiri ba wani abu ne wanda yake ba a yadda da shi ba, amma annabi Sulaiman ya ki karbar wannan hadiyar saboda hadiyar ta kunshi nau'i na rashawa, wato ka karba dan ka kyale mu. Shi kuma ya rubuta musu Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi, kada ku girman kai a gare ni, ku zo kuna masu miƙa wuya gare ni, kuna masu musulunta, wato su bar shirka su dawo ga tauhidi. Tunda me yasa ya tafi? Ai saboda hudu alhuda da ya gaya masa cewa ga mutane da suna bautar rana, suna yin sujada ga rana ba ga Allah ba, saboda haka ba zai yi ikrari ya kyale su akan rashin tauhidi ba. To yayin da idan suka kawo masa kyauta ya karba da zumma cewa to ku ci gaba da abin da kuke yi na bauta, kaga kenan ya karbi kyauta dan ya bar abin da yake shine gaskiya. To wannan ita ce ake ce ma rashawa. Rashawa shine a baka kyauta, a baka alheri na duniya dan ka take haƙi, ka hana haƙi, wato ka kizartar da haƙi, ka kizartar da haƙi. Shi yasa ake maganar hadayal ummal gulul, wato kyauta da ake ba ma ma'aikata kwange ne, wato nau'i ne na gululi, boyewar ganima. Saboda yayin da aka ba ma mai aiki kyauta, wannan zai sanya shi ya sassauta wajen wani haƙƙin. Wanda yake ba shi kyauta daga ya zo ofis duk aikin da yake gabansa sai ya watsar, duk aikin da yake gabansa sai ya watsar, ma sun jama da yake wani aiki in an tura shi ya je ya kai wani fayil, kaiwa ake batun fayil je ka kawo ruwa ga Alhaji ya zo, sai ya kyale shi da aikinsa. Saboda me? Saboda kyauta da ake ba shi. To shi yasa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ka'ida, hadayal ummal gulul, wato hadiya da ake bayarwa, kyauta da ake ba ma ma'aikata a fagen aikinsu, to wannan rashawa ce. To hadiya za a karɓe ta matsawar hadiya ce, amma idan ta zamanto rashawa ce akan mutum ya sassauta haƙƙi, ya sassauta riƙo da addini, to wannan ta zamanto rashawa, kuma ta zamanto suhut. To shi yasa annabi Sulaiman sai ya raddin wannan hadiyar, bayan ma kuma ya yi raddinta, ya yi musu raddi mai isa matuƙa da cewa kuna alfahari ne da abin da kuke da shi na duniya, kuna tsammanin duniya za ta sai komai, duniya ba ta isa ta sai addini ba. Ballantana abin da wanda yake akan annabci, bayan Allah ya bashi addini, ya bashi annabci, kuma ya bashi mulki, mulki ma ba irin na sarakunan duniya ba, don babu sarkin duniya da ya samu mulki akan aljanu, ko akan tsuntsaye to da ya da ya gaya musu wannan sai kuma yace irji ilaihim yace matsuja kada koma wajen su falanati yanahum bijunudin zamu zo musu da rundunoni la qibala lahum biha ba su da ikon tinkarar su wala nukhrijannahum minha adhilla kuma zamu fitar da su daga cikin alƙaryar tasu wulaka a wulakanta wato a wulakance wahum sadirun alhali suna kaskantattu abinda bilqisu take cewa tana jin tsoro innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha to wannan shine a yace abinda dama ta hanga kenan ta san cewa wato shine kuma annabi Sulaiman ya tabbatar cewa idan dai ba za su zo su miƙa wuya ba salin alin kamar yadda ya tura musu da wasiƙa to idan kuma suna alfahari da abinda suke da shi to su sani cewa shi abinda Allah ya bashi yafi abinda Allah ya basu kuma zai zo musu da rundunonin mayaka wanda ba su da ikon tinkarar su ba suna cewa nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid ba suna alfahari suna fariya da ƙarfin su da jaruntar su wajen yaki yace to mu za mu zo musu da rundunoni da ba su da ikon tukkarar su la qibala lahum biha to na'am
wa ya ayyuhal mal'u ayyukum ya'tini bi 'arshiha qabla an ya'tuni muslimin wa la ikhtum min al-jinni ana atika bihi قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني
qala ya ayyuha al-mala'u Allah yace annabi Sulaiman sai yace ya ku jama'ar fada ya ku manyan fada ayyukum ya'tini bi'arshiha waye daga cikin ku zai zo min daga dan sarautarta qabla an ya'tuni muslimin tun kafin su zo min suna wato masu musulunta masu miƙa wuya annabi Sulaiman ya fahimci daga raddin da yayi cewa ba za su zo su tinkare shi ba za su zo suna masu miƙa wuya to sai ya nufin ya nuna musu irin abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na mu'jizozi dan wannan ya zamanto imani yayin da zai shiga cikin zuciyarta ya shiga da ƙarfi saboda ta ga aya domin wannan ba wai dan a dauko shi a matsayin ganima bane saboda ganima abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka kebantar da ita gare shi kamar yadda yazo a hadisin Hudhaifa wa uhillat li al-ghana'im an halatta ganima gare ni sauran annaba ba a halatta musu ganima ba saboda haka ba wai zai dauko ne a matsayin ganima a gadan sarautarta a matsayin ganima ba a'a domin ya nuna mata mu'jiza ya nuna mata aya kuma in kuka kula surar daga maqsudinta shine ta nuna mulkin zalunci da yanda ya kare shine mulkin fir'auna ta kuma nuna mulki wanda mulkin bai sa mai mulkin ya makance gabarin ganin ayar Allah ba ya musulunta don a tabbatar da muminai a kan cewa to ga waɗanda ma Allah ya ba su mulki ya ba su duniya amma wannan bai makantar da su ba sun ga aya sun yi imani to saboda haka maksudin cewar a zo masa da gadan sarauta na ita sarauniya domin idan ta zo ta ga abin mamaki ta ga mu'jiza ta ga aya to da ya faɗi wannan ya ce ma ya ku taron manyan mutane wane ne daga cikinku zai zo min da wannan muhimma ya faɗi ga abin da yake so a yi masa shi sarki haka yake umarni kawai zai bayar to Allah ya hore masa rundunoni iri-iri yace gabaki daya wane ne zai zo min da gidan sarautarta kafin su zo suna musulmi qala ifritun min aljin sai wani ifritu daga aljanu alifrit shine kakkarfa gurzo daga cikin aljanu din wato wanda yake kuma bayan karfin ma kuma dahiya ne wato me wato wanda yake me gwani wanda yake fitacce wanda mai iya tsari mai iya shiri to shine yace ana atika bihi qabla an taquma min maqami ni zan zo maka da gadan sarautar nata kafin ka tashi daga majalisinka wato majalisin da kake kafin ka tashi daga zaman fada inda yake zaman fada domin alƙalanci domin zaman sarauta to kafin majalisin fada ya tashi yace zan zo maka da gadan sarautar ta kuma gadan sarautar nan fa a Yaman ne shi ku Annabi Sulaiman yana Sham yana Urushalim Baitul Maqdis yana Baitul Maqdis ka duba tsakanin Sham da Baitul Maqdis tafiyar to yace wa inni alaihi laqawiyun amin kuma ni wato kakkarfa ne wajen yin wannan wajen dauko gadan sarautar nata amin amintacce ne wato amintacce ne akan abin da ke cikin wannan gadan al'arshi akan wannan gadan sarauta kun ji yanda ifritu ya kamba makansa yace zai kawo shi kuma yazo da abun ban mamaki ba ana zauna a majalisi ba zai yi tafiyar da ake yin wato a tafiyar da ake yin sama da watanni sama da wata biyu tunda tsakanin Madina tsakanin Hijaz da can ƙarshen Yaman tafiyar kwana wajen 40 ci tafiyar tsakanin Madina da Sham ita ma tafiyar wajen kwana 40 ci to ra kaga ana maganar sama da wata biyu yace shi za a yi a cikin ɗan awoyi kaɗan kafin a tashi daga majalisin fada ya kawo gadan sarautar sarauniya kuma yace ni kakkarfa ne akan haka wato ya yabi kansa da abin da ya san Annabi Sulaiman a wajensa shi yake nema domin bayar da aiki ga wanda zai masa aiki alquwwatu wal amana ƙarfi da kuma aminci wannan su ne sifofin da suka zo a alqur'ani na sifar wanda za a bama wato shugabanci ko sarauta ko aiki wanda yake na nauyi na amanar al'umma inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin fiyayyen wanda ka dauka aiki shine kakkarfa mai aminci ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ka sanya ni akan kula da taskokin dukiyar kasa domin ni amintacce ne makiyayi masani hafiz mai kiyayewa amana kenan alim masani mai karfi kenan tunda karfin ba ana nufin karfin a kwanji ba a'a dukkan karfin iya abu shi ake nufi wanda ilimi yana daga cikin wannan to kun ga wannan ya nuna hatta aljanu sun san cewar amana abace kyakkyawa to tayyukan cewa wannan a wajen su haka suka sani ko kuma sun sani saboda cewar Annabi Sulaiman annabin Allah ne ka'idarsa wajen wanda zai masa aiki shine sai ya samu wa'annan abubuwa guda biyu alquwwatu wal amana kuma akan ta aka gina as-siyasa shar'iyya kamar yanda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa as-siyasatu shar'iyya yake nunawa cewa ga kowace wilaya abinda ake dubawa kenan akwai wilayar da an fi son karfi bisa aminci to sai a kaddamar da wanda yake janibin karfi yafi janibin aminci wajensa kamar shugabancin yaki kaga koda akwai wato akwai mutum bai komanda bai yi fice ba wajen amana amma in ya zamanto yayi fice wajen karfi da iya jagoranci da jarunta to sai a sanya shi a matsayin shine komanda sai a sanya shi a matsayin shine komanda kaga da yawa daga cikin yakokin sayyidina Umar Khalid bin al-Walid yake turawa bayan kuma gashi ga Abu Ubaida shine aminu hadhihi al-umma amintaccen wannan al'umma wanda kuma sayyidina Abubakar shi ya tura ko da yake dai Abu Ubaida daga baya ya rasu a lokacin ta'un amwas amma daga baya sayyidina Umar Khalid bin al-Walid yake turawa ga irin su Abu Dharr a ciki wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba kasa bata taba daukan wanda yafi gaskiyar magana ba irin Abu Dhar amma yace masa kai Abu Dhar ina so maka abin da nake so maka kaina kuma kai ina ganin kai mai rauni ne kada ka taba yadda ka dauki shugabancin mutum biyu kuma kada ka daukace zaka yadda ka dauki amincin kula da dukiyar maraya ga amincin saboda amincin sa yace saboda halin sa na rauni saboda shi Abu Dhar raunin sa shine ba ruwan sa yana da wani ra'ayi na kan cewa ba a tanadi dan gobe idan kudi suka shigo yau kakke tunanin gobe saboda haka dukiyar maraya magani zai kawai a gama da ita Allah zai kawo na gobe to shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kada ka dauki shugabanci dan shugabanci yana bukatan hazim wanda kuma abin da yake da shi na amana ba zai yi maganin wannan gibin da yake da shi ba to kowace wilaya da abin da take so to shi ifrit ya gane Annabi Sulaiman a manhajin sa a tsarin sa na annabawa ya san cewar rike amanar al'umma da rike amanar aiki da za a sa mutun sai mutun ya sai an hada da za a sa ma'aikaci sai ya hada waɗannan sifofi guda biyu al-quwwatu wal amana karfi da aminci to kuma kun ga wannan da yazo ya fadi shi abin da yake da shi Annabi Sulaiman bai masa inkari ba ya dai fada ya cika kansa kuma wannan ya nuna kan cewar wato mutum zai iya fadan abin da yake da shi na mawahi zai iya fadan abin da yake da shi na kyaututtuka musamman idan akwai maslaha a cikin wannan domin shi kansa ai Annabi Sulaiman da shi da mahaifinsa kamar yadda yazo a farkon kissar Annabi Sulaiman ya ce ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayyib wa utina min kulli shay hakan yace ko an sanar da mu zancen tsuntsaye kuma an ba mu kowane abu daga cikin mulki to kaga ya nuna wannan fadan abinda mutum Allah ya bashi na kyaututtuka ne wanda kuma malamai annan suna magana kan cewar malami idan a waje aka zo waɗanda suke ba koman komai ba ilimi suna bayyana kansu ana ganin su malamai ne babu laifi malami ya fito ya faɗi kansa ya ce na karanta kaza na san kaza wanda ake ganin kan cewa malami ne mai ya karanta ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya san lashinandu ya faɗa to wannan babu laifi mutum ya faɗa to da ya faɗa haka Allah ta'ala ya ce qala alladhi indahu ilmun min alkitab sai wanda yake da ilimin littafi wanda a wajensa akwai ilimin littafi sai ya ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ni zan zo maka da gadan sarautar tata kafin ganinka ya kifta wato kafin idanka ya kifta wato kafin ka kifta idanka ka kalli abu kafin ka dauke ganinka daga gare shi ga gadan nan a gabanka to wannan an sifanta shi da cewa indahu ilmun min alkitab yana da ilimi na littafi littafi nan da ake nufi waɗansu sun fassara shi da attaura amma waɗansu kuma sun ce jinsin littattafan Allah yana da ilimin jinsin littattafan da Allah ya saukar wato ilimi na wanda yake ya kunshi hikimar da Allah madaukakin sarki ya saukar akan harsan annabawa to wajen wane ne wannan an rawaito daga Ibn Abbas cewa yana daga cikin siddiqin masu isa matuƙa wajen gaskata annabawa wanda yake yana cikin ƴan majalisar Annabi Sulaiman ana ce masa Asif ibn Barkhiya haka nan ma Yazid ibn Rumman da waɗansu daga cikin malaman tafsir duk haka da su Qatada suka ambace shi da haka waɗansu kuma suka ce ba shi bane amma Allah madaukakin sarki bai gaya mana wane ne ba sai sifar tasa cewa yana da ilimi na littafi wanda ya nuna abinda yake da shi na ilimi yafi abinda shi wannan ifritu yake da shi na karfi wanda ya nuna da ilimi yafi karfin kwanji saboda abinda ke cikin ilimi na sanin wato asbab na halittar Allah dan ba komai bane karfi yake kawowa ba komai ne karfi yake kawowa ba idan ka san asbab wanda da su ne Allah yake tabbatar da abu to wannan Allah ya baka hanya ta samun injazin duk abinda zaka yi waɗansu daga cikin malamai yawa ma abinda suka ce shine wai ya san ismullahil a'zam sunan Allah mafi girma wanda in an roke shi da shi yake amsawa saboda haka Allah ya nuna wannan mu'jiza waɗansu ma sun ce ainihin alladhi indahu ilmun min alkitab Annabi Sulaiman din ne kansa annabi Sulaiman din ne kansa dan ya nuna mu'jiza. To amma kamar yadda muka ambata mafiya yawan malaman tafsiri sun ce wani bawan Allah ne daga cikin wato ɗan majalisar annabi Sulaiman, amma Allah ya yabe shi da cewa yana da ilimin littafi. To kaga ilimin littafi wanda aka saukar ya nuna imaninsa, tunda wanda yake da ilimi na littafi wannan zai zamanto mai imani, tunda abinda ilimi yake hukuntawa kenan, ilimin sanin Allah yana hukunta mutum ya yi imani da shi. To kuma musamman gashi ma waɗansu daga cikin tafsiran magabata sun ce siddiq, yana daga cikin siddiqai, wato waɗanda suke a darajar farko ta mabiya annabawa, darajar farko ta mabiya annabawa, irin darajar sayyidina Abubakar. To da ya faɗi wannan, Allah ta'ala ya ce falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi. Yayin da annabi Sulaiman ya ga wannan gadon sarautar na sarauniya a Bilqis, ya gan shi tabbaci a gabansa, qala hadha min fadli rabbi, sai ce wannan daga cikin falalar Ubangiji ta ce, liyabluwani, domin yayi mun jarabawa, a ashkuru am akfur, zan gode ko kuwa zan butulce, wato zan gode idan na gan shi cewa falala ce daga wajen Allah ba tare da wani tsimi da ƙarfi da dabara ta ba, ba kuma in tsaya da haƙƙin wannan, to ita ce jarabawar, ko ko zan butulce ya zamanto na taƙaita wajen bayar da wajibi da wajibci. To sannan bayan da ya faɗi wannan, kun ga wannan annabi Sulaiman ne ya faɗa, yace hadha min fadli rabbi. To wannan shi ne halin wato masu godiya ga Allah. Idan suka ga ni'ima ba sa ganin kansu a ciki, Allah suke gani, ba sa ganin iyawarsu ko dabararsu ko gadansu ko makamancin wannan, Allah kawai suke gani. Yace hadha min fadli rabbi, domin ta ya za a yi abin da yake gadon sarauniya wanda yake a can Yemen a zo masa da shi kafin ƙiftawar ganinsa, nan take a zo masa da shi kafin ƙiftawar ganinsa, wannan ya fi ƙarfin abin ya zamanto da wani abu in ba da mahabbu, in ba tsagwaron falala daga Allah ba. To tafarkin annabawa masu godiya ga Allah shi ne su dangana falala ya zuwa ga Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk wata ni'ima da kuke da ita daga wajen Allah ne. To kuma Allah abin da yake so kenan, idan yayi ni'ima a gan shi, kar ka ga dabararka, kar ka ga iyawarka, kar ma ka ga asbab, ka ga cewa falalar Allah kawai. To sai annabi Sulaiman kuma sai ya juya yana wa'azi, yace wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi, wanda duk yayi godiya to yana yin godiya ne domin amfanin kansa, domin godiyar shine zai sa ni'imar ta dawwama kuma ta bude masa kofar kawo kari, kamar yanda ake cewa ita godiya da baibayin ni'ima ce wadda take nan, kuma mai jawo wato mai farauto wata ni'ima ce wadda yake da bata nan wata ta zo. Saboda in kai godiya, ni'ima za ta dawwama kuma za ta bude maka kofar almazid kari. Wa man kafara, wanda kudi ya butulce, fa inna rabbi ghaniyun karim, wato wanda ya butulce ni'ima to Ubangiji na wadatacce ne ga barin wato godiyarsa, karim mai kuma wato girma ne, ba zai gaggauta masa ukuba ba, ba irin wanda yake nan da nan zai harzuka ba, yana da halin girma, wanda yake halin girman zai sa shi ya yi haƙuri, ba zai gaggauta ukuba ga wanda ya cancance ta ba sai lokacin da ya ga dama, saboda ya san yana hannunsa, ba inda zai je. To anan Ibn Kathir bil munasaba ya kawo hadisin Abu Dhar, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kalu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Shi sa yace wanda duk ya gode, ya gode ne dan kansa, wannan ba zai ƙara mulkin, ba zai ƙara Allah a mulkin komai ba, da kowa da kowa zai butulce ma Allah, wannan ba zai rage mulkin Allah da komai ba, da kowa da kowa zai taru godiya kawai yake ga Allah, ba zai ƙara mulkin Allah da komai ba, wanda duk ya godiya ga kansa yake, ga kansa yayi. To shine annabi Sulaiman yana nan ta wannan, kuma kun ga inda Allah ya ce annabi Sulaiman da yace, inda Allah ya ce wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim, bai ce fa innahu ghaniyun karim ba, sai sake maimaitawa fa inna rabbi, Ubangiji na, dan yayi takidi ya kuma kirarin bangirma gare shi, saboda kirarin bangirma ga makani ne na nuna godiya ga Allah akan ganin ni'imar da yayi. Yayin da Allah yayi maka ni'ima, to lokacin ne ya dace kai kirarin bangirma a gare shi, saboda kyauta ga ni'imar Allah, kamar yanda malamai suka bayyana mataki uku ce ka san cewa daga Allah take, kamar yanda yace hadha min fadli rabbi, sannan ka yabe shi wato kaybe shi da kikkiawan ambato kazanta da ni'imar ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli shay in hadha la huwa al-fadlul mubin ka fada kamar yanda Allah yace wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith yace ana sayyidu waladi adama wala faqra ni ne shugaban yan bani adam baki daya ba kuma ina alfahari bane wato ina aikata umarni ne da Allah ya fada cewa na gode masa na zanta da ni'ima sannan na uku kuma aiwatar da ni'imar inda Allah yace babu zalunci sai dai ayita yadda Allah ta'ala yace to shi yasa nan Annabi Sulaiman sai ya ƙara maimaita yace fa inna rabbi dan ya isa matuƙa wajen yabo ga Allah to
qala nakiruna ma amshana nan dunu atahi am takunu min alladhina la ya'tabu malam ja'at qila hakaza amshik qalat ka'annahu wa utina al-ilma min qablina wa kunna muslimin wa faddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat
Allah ya ce qala nakiru laha arshaha annabi sulaiman ya ce ku sauya kamar gadan sarautar nata nanzur mu duba mu gani sai mu wato sai mu ta'ammuli mu lura mu gani atahtadi shin za ta shiryu ya zuwa ga ta gane shi am takunu min alladhina la yahtadun ko ta za ta ko kuwa za ta kasance cikin wadanda yake su ba sa shiryuwa wato za ta yi amfani da hankalinta ko kuwa ba cikin waɗanda ake fatan za ta yi amfani da hankalinsu ba ne shi ne fa'idar da ya ce am takunu min alladhina la yahtadun bai ce a tahtadi am la tahtadi ba dan inda ya ce am la tahtadi ko ba za ta gane ba ta yi danga ba za ta gane amma so yake ya gane ita tana daga cikin mazowar shiryuwa ya zuwa ga fahimta wato masu aiki da basirarsu ko kuwa ba ta cikin waɗannan domin in tana cikin masu shiryuwa ya zuwa ga ta gane wannan ta yi amfani da tunaninta da hankalinta to za a yi fatanta musulunta saboda shi musulunci dama abin da ya gada kenan yana son mutane masu lura masu hankali masu amfani da basirarsu to shi ne Annabi Sulaiman ya ce a yi mata wannan don a gwada ta falamma ja'at yayin da ta zo sai aka qila ahakaza arshi sai aka ce mata wato Annabi Sulaiman ya sa a ce a tambaye ta a haka za a arshi al'arshinki haka yake wato a haka gadon sarautarki yake wato bai ce mata wannan gadon sarautarki ba ne sai ce haka gadon sarautarki yake sai ta ce ƙalat ka annahu hu sai ta ce kai ka ce shi ne ka ga basirarta ta bayyana cewa mai hankali ce bata ce shi bane bata ce kuma ba shi bane tace ka annahu hu kai ka ce shi ne Allah ya ce wa utina al-ilma min qabliha annabi sulaiman ya ce kuma an ba mu ilimi tun kafin ita wato an ba mu ilimi wanda yake ya kera nasu ilimin wannan annabi sulaiman ne yake tahaddufan bi ni'matillah ga ta tazo ga gadan sarautar nata ga irin abin da aka yi ga irin ta hatta kasa gane Allah abinda Allah ya bashi wato cikin lokaci kankani shaydanu da wato aljanu da yake da su suka juya kamar gadan nata har ta kasa gane shi amma kuma saboda tana da basira bata ce ba shi bane to sai Annabi Sulaiman ya koma kuma yake ambata irin ni'imar da Allah ya masa yace wa utina al-ilma min qabliha an ba mu ilimi kafin ita wato abinda Allah ya basu walaqad ataina dauda wa sulaiman ilma an ba mu ilimi kafin su wa kunna muslimin kuma dama can mu mun kasance musulmi me ya amfanin ilimi in ba musulunci bayan ilimi kuma Allah ya ba mu musulunci wato masu miƙa wuya ga Allah wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah abinda ta kasance tana bauta ma ba Allah ba wannan ya kawar da ita wato gabarin bautar Allah tare da wannan hankali nata wanda da wannan basirar tata wanda ya nuna duk basirar mutane shirka tana dakusar da tunaninsu duk basirar mutum duk hankalin sa in yana zuwa wajen yan bori da boka to wallahi sai ya rasa kansa daqiqi wanda yafi kowa lalacewa bobawa ba ma guje sai ya fishi saboda shi gashi da basira amma an zo an sanya shi yana kwakulo idanun mutane yana shan jinin mutane to shine yace wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah abinda take bauta ma ba Allah ba ya kautar da ita daga hanya duk da hankalinta wato kamar yanda Allah madaukakin sarki ne yake fada fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa amru rabbik wama zaduhum ghayra tatbib wama zaduhum ghayra tatbib wato gumakan da suke bauta ma ba Allah ba basu kare su da komai ba ghayra tatbib in banda a ce musu tabbat wato shine a ce wato sun halaka wato gumaka basu kare su da komai ba sai halaka to shirka bata karan mutun da komai din rinjayen hankalinsa wato sai halaka shine abinda wannan kun ga wa'azi ne Annabi Sulaiman yake domin ya bayyana irin hadarin da ke cikin shirka innaha kanat min qaumin kafirin hakika ita ta kasance daga cikin mutane waɗanda suke kafirai wato ta taso a cikin kafirci dan haka fitowarta daga cikin abinda mutananta suke ciki wato abu ne wanda yake mawuyaci ba zai samu ba sai da tawfiqin Allah wato ka lura da wanda kake kira ka sani ka san irin halin da yake ciki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Mu'adh innaka ta'ti qauman min ahli innaka ta'ti qauman ahli kitab zaka je ma waɗansu mutane ahlul kitab wato suna da littafi dan ka san wanda zaka kira kun ga Annabi Sulaiman yayi mata yayi evaluation ya santa yayi mata ya fayyace ta yayi studying dinta ya karance ta gaba daya ya fahimce ta ya fahimci psyche dinta wanda wajibin dukkan mabi dukkan wanda yake akan tafarkin annabawa mai kira akan tafarkin annabawa haka yayi wajaba kai da wanda kake kira ka san irin abin da suke ciki na'am sai Allah ya ce
la lahan qulissam balam ma ra'atu hasibatun وكشفت عن ساقينا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
qila la hadkhul as-sarh sai aka ce mata to ki shiga fada wato ki shiga wannan katafaren gini na fada wanda aka yi gini ne wanda aka yi sahan din wanda aka yi farfajiyar sa da wato da kaskon qaro da gilashi wanda ana ganin abin da ke karkashin sa ana ganin ruwa da kifaye suna tafiya sai aka ce mata to ki shiga cikin fada falamma ra'athu hasibathu lujja da ta ganshi sai ta dauka ainihin wato ruwa ne wanda yake a cikin wato ruwa ne wanda yake gudana a ƙasa fa kashafat an saqaiha sai ta yaye makyangyamanta ta yaye kaurinta qala innahu sarh sai yace mata a ai wannan farfajiya ce wato suminti ne flo ne aka yi mumarradun min qawarir wanda aka lillibe shi da kaskon qarau aka fike shi wato aka yi lumilumi da shi da kaskon qarau qalat rabbi inni zalamtu nafsi tana ganin wannan sai tace ya ubangiji na hakika na zalunci kaina wato da yin sujada ga wani ba kai ba da yin sujada ga rana wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin kuma na miƙa wuya tare da Annabi Sulaiman ga Allah ubangijin talikai ta musulunta to kun ga wannan shine ayar cewar ga mulkinta walaha arshun azim tana da gadan sarauta mai girma amma da taga aya sai ta ce wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin yanzu irin su ammar irin su bilal irin su suhaib da sauran sahabbai yan kanana da waɗanda suke ana ganin su fa a koman komai ba ana cewa a kore su dan manya masu cika ido su zo da su za kafin a ga musu ayoyin Allah idan suka ji wannan yaya za su ji su ce to kun gani waɗannan me ake da wani me ake da Abu Jahal me ake da Walid ibn al-Mughira makaho me makanta zuci me ya samu na mulki ya kasa ganin ayar Allah amma jubu bilkisu me gadan zinari tana ganin ayar Allah tace wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin saboda haka tare take da mu tare take da mu ahali ce ita ma sai su ji dadi to shine aya daga cikin ayar wannan kissar kenan wato ta tabbatar da sahabbai da yaqini akan cewar abinda suke akai haqiqa gaskiya ne ga waɗanda Allah ya ba su mulki ma da suka ga ayar Allah sun miƙa wuya kuma ga yanda suke da basira in basira ta zamanto basira ce ko da shirka ta gurbata ta idan da tawfiqin Allah sai Allah madaukakin sarki ya sa shirkar duhun shirkar ya kau mutun ya miƙa wuya ga Allah ubangijin talikai to wanda ya nuna girman musulunci da falalarsa da alherin sa da albarkarsa to alhamdulillahi rabbil alamin anan zamu tsaya a tafsirin mu wannan shekara sai kuma in Allah ya kai mu a shekara mai zuwa اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من قد ما الله مدوككين سركي ده يمن موافقة da yin waɗannan majalisai na tafsirin alkur'ani guda 28 a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka muka kasance tare da alkur'ani wanda yake kuma watan na alkur'ani ne kamar yadda muka faɗa a muqaddima muna kuma roko ga Allah jalla wa ala ya sanya kamar yadda muke kauna azumi yayi mana ceto shi ma alkur'ani ya cece mu to an yi domin yin wannan abu akwai hidindimu da ake masu yawa wanda muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suke wannan hidima tun Allah ya musu kyakkyawar sakayya
amin
tun a farkon watan akwai wanda suke hidimar aiko da kayan abinci da za a raba ma mabukata saboda a samu saukin radadin yunwa a cikin wannan wata ga bayin Allah an yi rabon nan kashi-kashi kuma mutane daban-daban da suka kawo ba so suke a faɗi sunayen su ba amma Allah ya san su kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba daga gare su
amin
kuma Allah ya rubanya musu abinda suke na lada
amin
kuma ya yalwata musu arzikin su
amin
ya ƙara musu a cikin falalarsa
amin
ya yaye musu bakin ciki kamar yadda suka yaye bakin cikin wanda suke cikin bakin ciki
amin
akwai kuma waɗanda suka rinka hidima na sha'anin lantarki sha'anin diesel mun ga dai yanda har a farkon karatun nan muka yi kira akan sha'anin samar da wuta kuma akwai wanda suka yi kokari abun har ya kai magana ma wajen shi ministan ministan power har ya aka hira da shi a BBC akan wannan to amma dai duk da haka an samu barazana mai yawa wanda Allah madaukakin sarki cikin rahmarsa da ni'imarsa yasa aka samu bayin Allah da suka rinka bada gudunmawar duro-duro na diesel da jarka-jarka ta diesel yanda ya zamanto ba a taɓa samun yankewar makamashi ba domin wannan karatu domin tarawih domin tahajjud Allah ya saka musu da alkhairi kuma yanda suka haskaka ɗakin Allah Allah ya haskaka musu kabarinsu akwai kuma waɗanda suka rinka turo da taimako domin abin da za a yi na gudanar da wannan waɗansu a cikin account akwai wanda akwai wanda ba su raina abin da za su ba ma Allah ba komai kankantarsa za su turo akwai wanda zai turo transfer din naira 5 kuma wannan Allah madaukakin sarki ya sani kuma Allah mai yabawa ne kuma ya karba kuma zai rubanya masa ita da wanda suka turo da kadan da yawa Allah ya saka musu da alkhairi da wanda duk suka yi kuma abubuwa na ihsani ga sha'anin ilimin nan da ake yadawa akwai wanda suka dauki nauyi na yadawa kamar wanda suke kula da Facebook page live wanda aka yi da sunana Dr. Bashir Aliyu Umar da hidimar Sunna TV da suke yada karatun kullun daga karfe 5 zuwa 6 na yamma da Africa TV daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe da ARTV suna yi daga 5 zuwa 6 sannan daga 11 zuwa 12 da NTA suna yi daga 4 zuwa 4:15 sannan kuma da 12 na dare zuwa 12:30 na dare da Radio Pyramid karfe 10 zuwa 11 na safe da Radio Guarantee kullun 9 zuwa 10 na dare da Express Radio 11 zuwa 12 na dare da Freedom Radio daga karfe 6 zuwa 6:30 na safe da Ray Power daga 8 zuwa 9 na dare da Television na Hijira suna daga 7 zuwa 8 duk waɗannan yawa yawan su bayan Allah ne suka dauki nauyin yin wannan karatu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba daga gare su waɗansu a lokacin da kafofin yada labaran suke fada suna fadan wanda ya dauki nauyi waɗansu kuma ba sa fada to duk dai da waɗanda aka fada da waɗanda ba a fada ba Allah madaukakin sarki ya san su kuma shi muke roƙa da ya karba daga gare su kuma abinda Allah madaukakin sarki yake bama waɗanda suka dauki dawainiyar yada ilimi na wato sadaka mai gudana Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ita a gare su sannan ƴan uwanmu waɗanda suka tsaya akan kula akwai zamani TV ma zamani TV na'am zamani TV ga sunan kullun suna zuwa da su ake daukan karatun karfe nawa zuwa nawa 5 zuwa 6 su ma na'am to sannan akwai waɗanda suke dawainiya da waɗanda suke dawainiyar wato su kansa aikin kamera kullun ba fashi su zo su dasa wannan abin domin a yada ma al'umma ko muna gani yanda bayin Allah a kasashe daban-daban akwai ƴan uwanmu wanda suke a tsallaken duniya wanda kasa wadda take ba ta musulunci ba waɗansu a China waɗansu a America waɗansu a Netherlands waɗansu a Finland ga sunan dai kasashe daban-daban wanda ta haka suke bin suke jin cewa su ma azumi suna jin karatuttuka duk Allah madaukakin sarki ya karba Allah ya saka musu da alkhairi sannan ba zan manta da ƴan uwanmu ƴan hisba ba ba sa bacci sai ka ce aljanu Allah ya saka musu da alkhairi sun tsaya a majalisin tafsir da lokacin tarawih da lokacin tahajjud da kula da tsayawa akan sintiri domin tsare dukiyoyin mutane da kuma hana cinkoso da rashin tsari wanda a cikin haka har sukan saba ma waɗansu su ma akan saba musu Allah ya yafe ga baki daya kuma Allah ya saka musu da alkhairi da kuma naibai na wannan masallaci da ladane da su ma suka tsaya da masu sharan masallaci maza da mata da masu tsayuwa akan hidimta ma masallaci duk abubuwa ne wanda suka harhadu kuma jama'a sai ai hakuri akan tafsiri da aka yi musamman saboda aiki da ake na fadada masallaci an samu barazanar toshewar waɗansu wurare da toshewar waɗansu kofa da har toshewar ma magudanar ruwa wanda duk an samu abubuwa kuma daga cikin to wannan duk muna fata ayi afuwa kuma Allah yadda muna fatan aka gama wannan ginin al'amuran za su zamanto sun dada ƙara kyautatuwa bi idnillah akwai wanda suka yi hidima na sha'anin ruwa saboda ruwa abu ne wanda yake bukatuwarsa tana yawa a cikin wannan lokaci saboda yawan waɗanda suke zuwa su kasance a cikin wannan ɗaki mai albarka ɗakin Allah kusan awa 24 duk da an ce ba za a yi itikafi ba amma mun san wanda suka yi itikafi to Allah ya karba daga gare su abin da ya sa maslaha ce ta sa ba a ce za a yi itikafi ba ba a ce ba za a yi ba amma ba a ce za a yi ba saboda haka wanda suka dauka cewa ba za a yi ba to shikenan ba su yi ba sun sauƙaƙa mana wato nauyin da dama ake ganin ba za mu iya yi ba wanda kuma suka ce tunda ba a hana ba za a yi suka shiga to Allah ya ba su lada mu ma kuma Allah ya ba mu kamasho a cikin ladan nasu da wanda duk suka yi wannan hidima sha'anin hidimar ruwa tana daga cikin hidima da ta yi mana barazana sosai amma Allah madaukakin sarki ya fuwace akwai daga cikin bayin Allah wanda suka haƙa mana rijiya mun yi musu addu'a a cikin wannan majalisi da shi wanda ya jagoranci haƙa rijiyar da ƴan uwansa muna roƙon Allah madaukakin mun yi musu addu'a kuma muna ƙara addu'ar Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya shayar da su daga ruwan Al-Kauthar sannan akwai wanda ya rinka kawo wato tanka ta ruwa ɗaya daga cikin ƴan majalisa makwabtan wannan masallaci da ya rinka kawo tanka ta ruwa ko yaushe yanda aka yi bakin kokari cewa ruwa bai taɓa yankewa ba a cikin wannan masallaci tare da yawan waɗanda suke zuwa duk Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da kyakkyawan sakamako Allah kuma ya karbi wannan ibada tamu zan nemi na san bafa ne fi fara magana zan kai dai za a yi magana za a ɗan yi bayani ko addu'a ran kai dai to ko to malam Abdullahi kai magana sai akan wakala Imam Ahlus Sunnah zai dan Imam Ahlus Sunnah zai bayani sannan kuma sai bafana ya cika mana da addu'a insha Allah. To ya wannan din ba a ci eh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنوا دني إيمان دا أن لذي با ينسى بني إيمان إيماني دا جيني با تأثارة تدي تابيوا جي أبن دا أن لذي با كني إيمان a rayuwar wannan duniya ba ilimin imani ba da jinin Allah za ga akwai asara litabewa a ciki. Duk wanda ya kalli kalmomin da malaya amfani da su a ƙarshe wannan ayoyi ya kewaye abubuwa guda hudu ne, amma shi ya tarkiza kan abu biyu. Wannan ayoyin a kisa annabi Suleiman da sha'anin da ya faru abubuwan shi mala ya amfani da ilimin hadisi da ya hada da ayoyi, amma ina sai ba mu kulasa bayan ya tara abubuwa guda hudu shi ya tarkiza akan abubuwa guda biyu wanda dan Najeriya shi muke bukata. Bai fito karara ya gaya mana ba, amma ya mana gugan zana ya wuce a wannan wurin. Abubuwan farko, ana bukata cikakken mulki wanda Annabi Suleiman Allah ya bashi cikakken mulki, wanda wannan mulki ka setan ya isa shi mala ya ishara kai shi ya zo kuma akan abin da ya shafi amana shi ya yi mangaran kasa. To shi ya kawo kuma amana a bisa ilimi, ga ilimi ga amana, to kuma ga godiyan Allah. Waɗannan guwa hudu mala ike ya tarkiza kansu: ilimi, amana, gode ma Allah, kuma da karfin mulki. To shi ya yi tarkiza akan amana da ilimi, wanda muke so mu rasa shi a yankin namu baki da Afirka. Ka ga mutum, cikakken mutum wanda za a iya nuna hannu da shi amma ba shi da amana. Ka ga mutum da kamalan kaya da cikakken, ka ga shi ka ga mutum amma yi mangana za ka yi hamai, bai san komai ba. Al'ada ce ya saka kaya amma bai san Allah ba. So abubuwan da muka rasa kenan muke cikin tashi hankali. To saboda malaye gugan zana ne halin muke ciki, ba yanda za a yi mu ci nasara ba mu ba ƴaƴanmu ilimi addini ba da ilimin zamani, kuma ba mu nuna masa amana ba mu samu shugabanci na gari. Zagin shugabanni da la'anansu ba shine namu ba. Masa addu'a da shirye da su da gina al'umman da muke ciki shi ne abin da zai mana fana. Wannan shi ne hulasa abin da malam ya yi kokari kaɗa hankalinmu zuwa a kan wannan kisan, inda akwai lokaci na san zai fara da fiye da wannan. Shi abu na ya zama dole wanda za mu faɗe shi abin da wannan masallacin malam ya share kai, wanda al'umma baki ɗaya Afirka ko musulmi suna bukata a wuri. Shi masallacin gina shi ne don tarbiyya da ibada da kaunan juna. To wannan masallacin, duk wanda ya saba da nan masallaci yau zuwa gobe zai ji daɗi, ba shi rasa ina zai tafi. Wallahi zai rasa ina zai tafi, zai ta yawo ne shan kwan biyu. Don abin da ajisai sun tabbata Buhari da musulmi da sunan abinda manzo Allah ya kudaita da musallallahu alaihi wasallam mu yi shi a cikin wannan watannin an tinkare shi a cikin wannan makaranta annan masallacin da wasu rurai amma nan an fi ba da gudunmuwa da yawa farko qur'ani malai kokare an tsaya tahajjudu hanyar guda biyu shekaran jiya ina fatawa nan naga ana soki wani soka da ban san shi ba ni ban taba sai ko ma ka ba yin shi ba ai wani soka nan daban wanda duk mutum zai zo zai kokari igan cewa na mutaba qur'an da ake an ba da qur'an hakkin sa a cikin tare da sallah duk mutum da yake gida zai kokari ga mutaba qur'an ai kokari an hada shi da sallah na biyu kuma tahajjudin da ake ibadan da manzo Allah ya kodaita da mu yin sallan nan an ba da hakkin sa sallah shine abin da zai kusanta da Allah a cikin wannan ranakun wanda ka gan yayi sakeci akan sallorin wala ya sara wannan wuraren abubuwan yin sallah da tilawan qur'ani shine abin da manzo Allah ya dakatiya ya kodaita da mu na abu uku wanda an wasafa kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi iska mai kadawa shine kyautar da manzo Allah ya yi a yanzu ciyar wanda aka yi na masallacin da za a yi sauran Kano to ba za a samu yan fashin ba ai ciyarwa an nuna rabo an nuna cewa mutanen an san abin da ake yi addu'a wannan rahama ne daga Allah daga makatar daga Allah anan muke gode mu Allah kuma mun gode mu Allah muna gode faffa liya razini Allah ya gani bawa Allah ya so mu ya tarbiyantar da mu kuma ya gan abin da yake so kafin Allah ya karbi ransa shekaru 40 da ya wuce inda mun yunkuro zamu yi abu wallahi zai fito da tafsiri a kofar gidansa ina gan zamu kauce ni da malam zai sayar da mu da abokan mu koya mana abin da zamu yi to yanzu Allah bai karbi ransa ba ya ga abin da ya nema kuma muna fata faffa Allah ya nuna maka wannan abin da kai mana lahira Allah ya saka maka Allah ya nuna maka abin da ka so mu yi wanda iya kace abin da zaka yi kenan har yanzu kuma kana mana siya baka gan ba abin da ka mana da addu'a da tarbiya da kauna Allah ubangiji fifita maka wannan halin a ranar tashin kiyama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من أقار بوديا قال الله وبنجي جمع دوكو كنسركي ديلا يامو a makahalarci wajen wannan a tafsiri na bana ba kaman bare ba da Allah ya sa aka yi shi ba kaman yanda aka saba ba muna godewa Allah da ya mana wannan ni'ima kuma ya arzuta mu da ganin waɗannan wannan lokaci mai albarka sau da yawa wani lokaci sai ya zama ba ni da wani kalmomin da zan faɗa game da ni'ima irin wadda Allah ya yi min ba da alfahari ba a kullum na yin alfahari da ni'ima wadda Allah ya yi min kamar yadda malam Abdulwahab ya fada malam Abdulwahab da kuke gani mahaifinsa aminin mahaifina ne ya turo shi daga can dan yazo nan yayi karatu a lokacin mahaifina yana limamin masallacin juma'a na waje Allah ya kawo malam Abdulwahab yazo da takarda wajen mahaifina to yanda Allah yake al'amarin sa ni kuma sai gashi Allah ya kawo ni gidan naje domin kamar yanda na saba wajen mahaifina sai na tadda malam Abdulwahab yana zaune a wajen malam Abdulwahab sannan baya jin Hausa sai Larabci sai harshen su na can na garin su mahaifina yace to ga wani dana da aka aika min daga Togo ya zo domin ya zo yi karatu a nan Najeriya to mu nan fage ba mu da malamai saboda haka zaka tafi da shi gidanka ka je ka hada shi da inda zai yi malaman da zai yi karatu na dauko malam Wahab na taho da shi na zo na same shi a dakinsa da yake zaune nace to ga wani dan uwa na kawo maka wanda baffa na ya kawo ni na hada su suka zauna a dakinsa shi da shi sannan na hada shi da wuraren da zai nemi karatu da sauransu alheri duk inda kai shi wato sai kaga kuma ya inda ya tsira malam Abdulwahab shine ya sanadiyar zuwan Dr. Bashir jami'a ta Madina shi ya fara tafiya Darul Hijra yaje makaranta a Makka saboda irin alaka da yake da su da mutanen can kuma yana tabbata da labarin yanda Dr. Bashir yake a nan da sauransu to su kuma suka yi kwadayin sai sun yaki to alhamdulillah ta kan Abdulwahab ne dai aka yi wannan alherin haduwarsu da Abdulwahab ta zama mana babban alhairi shi kannansa za su iya bada bayani a kan wannan shi ma kuma iyalinsa da yayansa za su iya bada labari a kan wannan saboda haka abinda muke so mutane su kula da shi mutanen da suke yin soyayya saboda Allah kun ga al'amarin nan ya taso ne daga kan iyayenmu mahaifina da shi mahaifinshi wanda suke duk shugabanni ne na addinin musulunci to al'amar wato alakar su ita ta jawo aka haɗuwa su haɗuwarsu ta zama mana alhairi mai yawa gashi a nan Kano gashi malam Abdulwahab gashi ya zama mutumin Kano mun haɗiye shi ya zama mutumin Kano ba zai koma sai dai je can da ziyara to haka dama al'amarin Allah yake wannan shine alherin da Allah ya yi wa Kano kuma ta wato martaba irin abubuwan da iyayenmu suka tarbiyyantar da mu muna roƙon Allah ya bar mu akan irin tarbiyyar da suka yi mana amin ta rike kitabu da sunna amin wanda shine arzikin Kano shine arzikin karuwar Kano shine arzikin suturar Kano da inda Kano ta yi fice game da dukkan waɗansu abubuwa saboda haka a kowane lokaci ina cike da godiya ga Allah na irin abubuwan da na yi musu na shafa ma da su saboda ƴan zafin kai ne to amma alhamdulillah duka duk zafin kansu idan in an yi musu magana da ni da Grand Kadi Idris Kuli Alkali Allah ya gafarta masa wato duk lokacin da muka sasa a gaba muka nuna musu abubuwa da Professor Shehu Galadanci Murshid na Abuja yanzu suna daga cikin wayanda mu ne muke tankwara su muke dora su akan hanya yanda zai zama ba sami wani abin da yake ba daidai ba mun gode wa Allah akan wannan kuma ba kokarin mu bane wato baiwa ce daga Allah mawafaka ce daga Allah ko mun gode masa akan wannan muna ƙara godiya gashi dai Allah ya raya mu muna nan muna ja dai ana tafa dai mun gode wa Allah da ya raya mu muke ganin wato irin abubuwan da muka yi ƴan sakinmu gashi sun zama manyan zakaru. Mun gode wa Allah da wannan ni'ima wadda ya mana, kuma Allah Ubangiji ya ƙara mana ita.
Amin.
Kuma kaman yanda Mala Abdullahi faɗa da ita zai rufe, jama'a su kokarin yanda za su sa ƴaƴansu a kyakkyawar ta hanyar kyakkyawar tarbiyya, wato na samun ilimi mai kyau mai amfani. Kurzon yanzu kowa ya fahimta, ya kuma yadda cewa wato mutum ba sanin ilimin addini ya ba, komai matsayin da ya kai a ilimin boko daga baya zai zo yana da nasari, rika burin kuma yana so ya san yadda ilimi na addinin musulunci yake. Saboda haka ga wayanda suka nakalci addinin musulunci zai zama abubuwa za su zo musu da sauki, kuma za su zo musu da mafi alheri fiye da yanda in kaifi ɗayan suka tsaya. Allah Ubangiji ya mana muwafaka, kuma Allah ya maimaita mana mutanen da suke ta ɗawainiya da mu, da wanda suke ta addu'o'i na alhairi. A kowane lokaci ina gamuwa da mutane da yawa wanda waɗansu ban san su ba. Idan Allah ya so ya ɗaukaka ka ta kowane hanyoyi, yana iya ɗaukaka ka sakamakon ɗaukakar waɗannan ƴaƴanawa. Ni kaina na samu ɗaukaka mai yawa wanda an muka haɗu da mutane da yawa saboda irin yanda Allah ya ɗaukaka su. Ni ma kuma mutanen suna yabo, suna ta burin ya zama ina masu masu sune suka samu haka. To mun gode wa Allah, wannan ni'ima ce daga Allah, ba wai zaɓi na bane. Kuma daman wannan mu abin da ya kawo mu Kano kenan, iyaye da kakanni, harkar ilimin addini ce ta kawo mu Kano. Muke zauna a Kano, kuma ita muka zo yi, ita muke yi, kuma har gobe ita muke, kuma ita za mu ci gaba da yi har zuwa tashin misali. Allah ya mana muwafaka, Allah Ubangiji ya kara mana sutura baki daya.
Amin.
Allah ya sa alqur'ani ya cece mu.
Amin.
Allah ya sa alqur'ani ya zama hujja a gare mu, ba hujja a kanmu ba.
Amin.
Yadda waɗannan kalmomi yake sallama, Allah ya sa da mu da alhairi.
Amin.
Allah ya sa za mu saki saduwa. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلاة قوم على النبي. اللهم يا علام السرائر، يا مقلب القلوب، يا نور النور، يا دائم كل شيء يزول غيرك، يا حي يا قيوم كل حي يموت سواك. نسألك ربنا بجاه محمد عبدك ونبيك ورسولك وبحرمته عندك ومكانته لديك أن تغفر لنا جميع الذنوب وتستر لنا جميع العيوب وتيسر لنا جميع الأمور وتفتح لنا أبواب خيراتك وتميتنا على دينك وتجيرنا من غضبك ومكرك وعذابك بقدرتك إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. اللهم علم إن العلم عندك وهو موجوب أن ولا نعلم أمرا فنختاره لأنفسنا فقرفونا إليك أمرنا ورجولنا خلفاقتنا فارشدنا اللهم إلى أحب الأمور إليك وأحمدها عندك عاقبة بجاه قولك دعوني أستجب لكم. دعوناك يا رب الأرباب فلا ترد أيدينا خائبة وأنت أهل المعروف. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما وآتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.